Sashen Hausa na murin Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a barkamu da wannan lokaci. Sakataren harkokin waje Amurka John Kerry ya yaba mutanen kasar Gambia da musamman sabon shugaban kasar da suka zaba Adama Barrow, mutumin da ya lashe zaben demokradiya na farko da aka taba gudanarwa a wannan kasar, abinda Mr. Kerry ya kira da cewa ya saka ita Gambia a cikin wani sabon karni na sabuwar siyasa. Barrow da ya kada shugaba Yahya Jammeh ne, wanda ya share shekaru 22 yana mulkin Gambia din bayan zaben da aka gudana a ranar Alhamisin da ta gabata, wanda kuma bayan da aka bada sakamakon ne shi Jammeh ya kira mutumin da ya kada shi ya amsa mishi cewa ya yadda ya kada shi din, kuma ya mashi alƙawarin hada kai da shi domin miƙa mishi ragamar mulki ba tare da wata jayayya ba. A cikin sakamakon da aka bada na ranar Juma'a da hukumar zaben Gambia ta ce Adama Barrow ya samu kashi 42 cikin 100 na dukkan kuri'un da aka jefa, yayin da shugaba Jammeh ya samu kashi 30. Ministan harkokin wajen Iran kuma Javad Muhammad Zarif ya yi allawa dai da wani shirin doka da aka gabatar a cikin mako nan, inda ake nema a tsawaita takunkumin da aka kakabawa kasar tashi, wato wanda Amurka ta sa kenan. Ministan ya ga tashar rediyo da talabijin a kasar shi cewa daukar wannan matakin yana nuna duniya cewa Amurka dai ba a bar dogaro ba ce. Rayukan shugabannin Iran din sun baci ne domin suna ganin wannan matakin tsawaita takunkumin ya sabawa yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya guda 6 da suka hada da ita kanta Amurka din, dangane da kaidar shirin kera makaman nukiliya na Iran. Gawar shugaban kasar Cuba Fidel Castro, wanda aka kona shi, ta iso birnin Santiago a yau Lahadi, inda za a yi hidimar bizneta a birnin da daga cikinsa ne marigayin ya fara aƙidarsa ta juyin juya hali a kamar shekaru 63 da suka wuce. Tukar gawar wacce aka share kwanaki 3 ana tafiya da ita cikin ayarin motocin soja ta sami gagarumin tarbo a kan hanya daga dubban dubatan mutanen da suka yi layi a bakin tituna da ake bi da ita ana shigewa, inda suke nuna alhininsu ga mutuwar gwarzon nasu. Ana sa ran cewa shugabannin kasashen duniya da dama za su haɗu a nan birnin na Santiago domin halartar wannan jana'izar, kuma za su haɗa da shugaban Venezuela Nicolas Maduro da tsohon tauraron kwallon kafan kasar wato Diego Maradona da shugaba Daniel Ortega na Nicaragua da shugaba Evo Morales na Bolivia da kuma tsofaffin shugabanni biyu na kasar Brazil wato Inacio Lula da Silva da kuma Dilma Rousseff. Maganar wayar tarhon da aka yi tsakanin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da shugabar kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta ƙarya wato janyo cece-kuce da ake ganin cewa ta taɓa fannoni da dama na manufar diplomasiya ta ita Amurka ɗin, kuma musamman ta ɓata gwamnatin China rai. Amma kuma manyan ƙusoshin jam'iyyar Republican ta shi Donald Trump ɗin suna ta fitowa suna ba shi goyon baya kan wannan zantawar da ya yi. Dan majalisar dattawan Amurka Ted Cruz, wanda shi Donald Trump ɗin ya kada shi a zaɓen fidda gwani da suka yi na jam'iyyarsu ta Republican, ya ce ya kwanda ci ya ga shi Donald Trump yana magana da wannan shugaba ta kasar Taiwan maimakon ya ganshi yana magana da shugabannin kasashen Iran ko kuma Cuba. Sauran gangan yan jam'iyyar Republican da suka yi ba da wannan matakan da Trump ya dauka sun hada da Senator Tom Cotton na jihar Arkansas da kuma Matt Salman dan majalisar wakilai daga jihar Arizona. Sannan kwamandojin 'yan tawayen Siriya da ke cikin garin Aleppo a ƙasar Siriya, wanda aka share shekaru 4 ana tauka yaƙi a kansu tsakaninsu da gwamnatin ƙasar ta Siriya ɗin, sun gaya wa Rasha cewa su fa ba inda za su je ko da kuwa ya fita ya bar garin su za su zauna a ciki. Kwamandan mayaƙan 'yan tawayen Zakariya Malahifji ya ce ya tuntuɓi mayaƙan nasa kuma sun tabbatar mishi da cewa ba inda za su je. Yana wannan maganar ne daga Turkiya, inda yake wata ganawa tsakanin wasu manyan jagabannin 'yan tawayen da jami'an kasar ta Rasha da kawanan rikici na Aleppo. Jam'iyyun adawa na Koriya ta Kudu kuma sun gabatar da wani shiru, wato shirin doka da ke bayyana bukatar hanzarta a tsige shugaban kasar Park Geun-hye ajiya asabar ci aka gabatar da wannan shirin dokar a daidai lokacin da dubban mutanen kasar suka yi cinjim a garuruwa daban-daban na kasar suna zanga-zanga na nuna ita shugabar kiyama da kuma neman sai an cire ta asabar din ji ita ce ta shida da kowane mako ake shirye irin wannan gangami domin neman a cire matar wannan shirin dokar da aka gabatar da yana da goyon bayan wakilai 171 daga wakilai 300 na majalisar dokokin kasar ta kore ta kudu Ranar Juma'a mai zuwa za a gabatar da shirin dokan domin a jefa ƙuri'a a kansa sai dai yan adawa suna buƙatar samun goyon baya aƙalla membobi 28 na jam'iyyar da ke mulki kafin su cimma biyan buƙatar su na samun goyon bayan kashi 2 cikin 3 na 'yan majalisar wanda zai ba da dama a tsige ta din kuma har yanzu ba tabbas na koyan adawa za su samu wannan goyon bayan daga jam'iyyar ta shugaba Park A yau Lahadi mutanen ƙasar Australia ɗaya daga cikin ƙasashen Turai da ake wa kallon wato waɗanda suke morewa zaman lafiya da ingantacce a gida demokuraɗiyya za su fito domin zaɓen sabon shugaba kuma an ce mai yiwuwa ne a karin farko bayan yaƙin duniya su zaɓi wani shugaba mai yaƙi da matsanancin ra'ayi shi wannan zaɓen ne ma kamar maimaitawan ne ake domin an taɓa yi a can farko aka soke shi saboda zargin an yi maguɗi a ciki Masana siyasar wannan ƙasar ta Austria sun ce a wannan zaɓen da za a saki tsakanin Norbert Hofer wani mai matsanancin ra'ayi da ke wakiltar jam'iyyar Freedom Party da ke daƙidar kyamar musulmi da kuma Alexander Van der Bellen na jam'iyyar Green Party yana da wuya a ce ga wanda zai galaba a cikinsa inda ba an riga an kammala shi ba ko da yake wasu ra'ayoyin jama'a da aka ɗauka na nuna shi Hofer ɗin wanda tsohon injiniyan masana'antun 'yan sama jannati ne kamar yana kan gaba kuda yake kuma ba da wata rata mai yawa ba wannan zaben da ne kuma yadda muka ce maimaici ne na wanda aka yi cikin watan union da ya gabata wanda a cikin sa shi da VN din ya lashe shi da kuru'u 31
labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC masu sauraron mu sai a gyara zama ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa
Nagari na kowa Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzili lafiya Makonni biyu da suka wuce mun kawo muku rahotanni dangane da batun ciyar da yara a makarantu bayan da jihar Kaduna ta dakatar da shirin da ta bullo da shi wannan shiri na ciyarwa yana daga cikin shirye-shiryen gwamnatin tarayyar Najeriya wajen farfado da harkokin ilimi Saboda watakil fahimtar muhimmancin ciyar da dalibai ne majalisar dokokin jihar Katsina ta yi muhawara kan kuduri da shugaban kwamitin ilimi a majalisar da ya gabatar na ƙara kuɗi da ake warewa domin ciyar da dalibai a makarantun jihar. Ga Zaharaddin Sani Funtuwa da rahoto.
Alhaji Bello Abdu Dan Musa shine shugaban kwamitin ilimi na majalisar dokokin jihar Katsina. Ya yi bayanin dalilin shi na kawo wannan kuduri na ƙara kuɗin cewa ga ɗaliban da suke a makarantun sakandare na kwana a fadin jihar.
A dalilin kawo wannan kuduri na a wannan gida shine irin yanayin da makarantun mu ko kuma ƴaƴan mu suke shiga a lokacin da muke yanzu dangane da ciyar da su. Akan ciyar da kowane ɗalibi ne a bashi kalaci, a bashi abincin na a bashi abincin dare a wannan nera 80 da nake ganin kuma gaskiya mun dan yi bincike kusan kuma sanin kowa ne a yau irin yanayin da muke ciki yanda farashin komai ya daga a ce za a yi ciyar da dalibi akan wa'annan kudin to gaskiya ina ganin makarantun mu ko kuma ƴaƴan mu ko kuma shugaban wannan makarantu za a sa cikin wani yanayi wanda ba gaskiya bane ba ta wannan gida zai amince da wannan abu a tura ma ita gwamnati domin a ga cewa ta ƙara wannan kudi na cin ɗaliban mu a jihar mu gaba daya
Abubakar Muhammad Total shine dan majalisa dake wakiltar karamar hukumar Funtuwa yace wancan tsarin tsari ne wanda ya dade
farashi da aka ba da dalibi na naira 80 cewa a ciyar da shi a rana wani tsari ne wanda ya dade wanda ya kamata gaskiya a nuna ma gwamnatin ta kalla abin da idan basira ai review din shi mu kalli cewa kaddiyan mu su fada cikin yunwa gwamnati ta kalla abin adiba gaskiya wannan kuduri ne mai kyau wanda in kuma Allah ubangiji ya taimaka gwamnati ta aiwatar da wannan to ɗalibanmu za su samu sauƙin rayuwa a cikin makarantun
dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Caranci
Alhaji Lawal Isa Kuraye
ya ce maganar ciyar da ɗalibai magana ce da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya taɓa tattaunawa da shugabannin makarantun sakandare a wata ganawa da ya
a lokacin da mai girma yayin taro na principals issue din
cewa irai daga cikin abin da aka tantauna 120 ne proposal ni da sai in ce a maida shi 150 so in aka increase abin 30 ga dai proposal wannan ina kira ga abokan mu ƴan majalisa da Allah ba wannan kodiri goyen baya mu yadda da shi kuma na yi imani gwamnati da take fada ta ba ilimi a muhimmanci takan ce ilimi 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 kuma wajensa nan mun yadda mun aminta ilimi 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 so wannan cewa din zai kara sa dalibai su samu natsuwa su samu concentration wurin ilimin wurin maida hankali wurin karatu.
Alhaji Hambali Faro na karamar hukumar Katsina ya tofa albarkacin bakin shi kamar haka.
Shugaban committee na education su ji su zauna da waɗannan hukuma da take da responsibility din ciyar da dalibai mu gano menene abin da ya kamata nawa za a kashe makona dalibi wajen cin abinci saboda gaskiya wannan matsala idan ba mu gyara ta ba yana kawo abubuwan da ke sa yara sai ka ba su ma zama makaranta sai suke zama makaranta su hawo fence su gudu su tafi su yawo cewa cin su kuma yana kawo matsaloli da yawa da social vices wanda yara mu suke lalacewa.
Shugaban majalisar dokokin ta jihar Katsina Alhaji Aliyu Sabi'u Muduru yayi bayani a lokacin da aka kammala tattaunawa a wannan majalisa
karshe wanda honorable house leader yi wanda mun sani wasu yaran namu dalilin rashin abincin yakan ja su tsallaka waje musamman maza har matan ma sukan tsallaka su fita domin su samu wani abu su dawo ba tare da wani yasa wanda wannan yakan leading yaran kuma ga karatun ana so a yi kaga nan ake yaran mu suke hadawa harkar shaye-shaye tun suna yara nan yaran mu suke shiga cikin gari su hadu da bata gari duka wannan yana leading wannan abu kuma in sun zama suna da isasshen abinci to lallai za a samu saukin yawace-yawace kuma za a samu saukin mai da hankali akan karatun to duk wanda la'akari da amincewa da an yadda ya kara za mu tsaya akan karin ne koko mu ba arzamar shi din kuma matsayin shi na chairman na committee bisa preliminary bincike da yayi kamar yadda honorable malam bashi ya ce za a koma gidan zai bada dama ne committee din ya tsaya matsayin committee ya binciko koko a tsaya akan karin a tura mai executive house leader
ni a gani na domin wannan gida ya samu natsuwa mu yi abin da ya kamata mu reflecting din waɗannan abubuwan properly a cikin capture din sa 2017 budget yadda zai samu tasiri sosai wannan committee din cikin dan lokaci kadan su je su zauna da wannan hukumomi nan da duk wanda ya kamata su zauna su tantance wannan abubuwan su dawo mana da shi sati mai zuwa mu tattauna mai person issue
to dan wani ya masa gidan ya yadda da shawarar honorable house leader thank you very much mai girma shugaban mai zawatarwa na wannan gida gidan ya ce ya amincu kuma ya gamsu kuma an yadda da wannan muhimmin kudiri da ka kawo an sake mai da aka la wannan abu gare ka a matsayin ka kuma na shugaba mai kula da committee ilimi na wannan gida
na ji amma duk kamar yadda aka nema ina ganin sai zai zama afa wannan
to yana neman afa wannan zai to an ce an yadda
to alhamdulillah
shukran thank you very much
Alhaji Muntari Dan Dutse shine wakilin kananan hukumomin funtuwa da dandume a majalisar dokoki ta tarayya yayi bayanin muhimmancin ciyar da dalibai a makarantun sakandare a wata tattaunawa da ne
wannan wata kawo muhimmin abu shine abun da ke faruwa a cikin ƙasar Najeriya da Afirka baki daya shi yasa kaga babu ingantaccen ilimi mafi yawa waɗanda ke zuwa cikin makarantu ba ma su iya cin abinci na ba su karya ba za su tafi makaranta wanda ya tafi a gigice a firgice a rashin tabbas wani irin natsuwa zai samu yayi karatu ya fahimci abin da za a yi to wannan shine cikin nazarin da aka yi abin da ke faruwa kenan a cikin Najeriya da Afirka baki daya shi yasa kaga cewa ba a samun quality education a al'umma to wannan za a yi shi ne domin ya zamo cewar an tallafa ma irin wannan matsaloli a yanayin da aka samu kai na lalacewar arziki a duk duniya.
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A cikin watan tara mun kawo muku bangaren wani hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure da jigon wata kungiyar farar hula mai tallafa a ilimin ɗiya mata a jihar Kaduna da ake kira Girls Child Concern Hajiya Umma Iliyasu. Ya tambaye ta makasudi ko abin da ke tsima wannan kungiya.
Eh to, yara mata dai suna daga cikin a ƙasar nan musamman wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Zaka ga yaran mu mata ba sa zuwa makaranta. Ko sun je makarantan ba sa gama makarantan. Sai a fara kuma ba za a kai wani zaka iya samun yara 100 wata kila a primary 1. amma sai kaga in ka ce aji shida bai fi ka samu yara 10 ko 20 ba mata duk in the process a hanya sun babbar makarantan sun abin nan shi yasa ake aka ga cewa ya dace a samu abin nan da su a samu interaction da su tun suna primary saboda su san muhimmancin karatun na yamace dan karatun yamace yana da muhimmanci sosai akwai abubuwa da dama ita mace ita ce malama na farko ga ƴaƴanta idan ita ba ta da ilimi ba za ta damu ƴaƴanta su ilimi ba idan ba ta da ilimi ƴaƴanta ba za su samu rayuwa ingantacce ba the cycle of poverty zai ci gaba saboda rayuwar da ta yi shi yaranta za su yi su ma ƴaƴansu su za su yi amma muddin aka samu aka je makaranta to za a samu wannan ci gaban za a samu kuma ganin samun rayuwa ingantacce
idan muka dubi jihar Kaduna ko a fadada ta zuwa yankin arewacin Najeriya a yanayin aikin ku me kuka iya ganowa game da ilimin ƴaƴa mata
to mu a gaskiya da yake fannin mu education ne kuma female education a aikin da muke yi ma muna da scholarship scheme for yara mata wanda muke ga saboda su je makaranta musamman in ka shiga ƙauyuka saka ga yara da yawa ba su yara mata da yawa suna sukan kai ma wani shekaru waɗansu ba su aure ba amma ba sa zuwa makaranta saboda ba a bawo makarantan muhimmancin da ya kamata ba ko kuma zaka ga mace zaka je wuri zaka ga mace ta yi aure da ƴaƴa masu yawa amma ƴaƴan nan nata su ma ba sa zuwa makarantan sai tallace saboda ita ma bata san muhimmancin makarantan ba ballanta nata sa ƴaƴanta su ma su je makaranta zaka tarar akwai mace zata akwai ciwuka da wata kila wani lokaci yana samun mace amma ba za ta san yadda za ta kula da kanta ba saboda mene saboda ba ta da ilimin kuma kullum idan muka shiga ƙauyuka muka samu mutane muka yi dan tattaunawa da su a suna son idan suka je asibiti mace ta duba matansu da ya zamana mace ne za ta duba su to amma in yaran mu mata ba su yi makaranta ba ina za a samu wannan bayan da za a samu wannan ci gaban bayan da za a samu mace likita ko mace nurse wanda za ta kula da mace yar uwarta ta san kuma ciwon ta so sai kaga waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwa da yawa da muke gani mun shiga ƙauyuka rashin lafiya challenges na maternal health kaga mace ta yi ciki ba ta zuwa asibiti awo ba ta zuwa komi tana gida ta zo haihuwa watakila a samu tangarda abubuwa ne da yawa wanda inda akwai ilimin ba za a samu wannan shiga wannan damuwar ba
haka ma wata kungiya da take rajin ilimin diya mata wacce ta share kan wannan aiki da ake kira Action Aid ta kaddamar da wani babban taro kan harkar ilimi musamman na diya mata da kuma shugabanci a makarantu an yi taron ne a jihar Sokoto wakiliyar muryar Amurka Maryam Atu Muhammad ta tambayi wakilin kungiyar ta Action Aid Malam Gimba Bello irin rawar da kungiyar take takawa a fannin ilimin diya mata
so muna ci gaba da aikin ilimi musamman akan yayan mata mu gan cewa yayan mata wanda a shekarunsu ya kamata kasance suna makaranta ya kamata su shiga makaranta amma su yi karatu to duk wanda ya ilmantar da ya mace yana kamar ya ilmantar da al'umma ne gaba daya
wani irin koyon baya kuke samu ga gwamnatin jihar Sokoto
kamar bayanin da nayi da zan gaskiya wannan sabon gwamnatin Sokoto tana ba da goyon baya matuka kan project na progress din because project na progress din nan dama akan ilimi ne especially yaya mata kuma ya ba da goyon baya kamar yadda na fada ma da muka je muka ga mishi cewa ga project da zamu yi shi ma da kanshi yace gudu din nan gaskiya to ai ya nuna alamar goyon baya ne cewa ina son abin da kuke yi kuma kowane abin da zan iya yi cikin abin nan karfi na game da maganan a za ba da infrastructure ne a na maganan a kudi ne za gina makarantu ne ko a tabbatar da cewa an yi wayansu policies ko law wanda zai sa mata za su shiga makaranta sosai ko wayan da kai iyaye maza da mata su bari yayansu wanda ya kamata su kasance a makaranta sun tafi makaranta to kagan SBMC institutionalizing din ma daya ne cikin goyen bayan da Sokoto State suka bayar
shi ma commissioner ilimi na jihar Sokoto Dr. Muhammad Jabbi Kilgori yayi tsokaci game da irin tasiri da taron ke da shi akan ci gaban ilimi ya ƴa mata inda ya soma da cewa
to wannan taro yana da muhimmanci wannan taro ne na kwamitocin sa ido da sa jari wanda wannan hukuma ta Action Aid dake bamu ƙarin guya ta kira bisa ga nauyi da dawainiyar da aka aza mata kuma ta dauka da tabbata cewa an tace an tantance waɗannan kwamitoci na makarantun ne ma wasa ido da za su jari domin a tabbata da sahihancin su ingancin su kwarjinin su da kwazon da za su sa da jarin da za su sa domin ci gaban makarantun ne kuma bisa ga kudurin gwamnati da tabbatar da an ba su ƙarfin gwiwa ta hanyar doka da ta hanyar ba su cikakken ilimi da ƙwarewa da tallafin da za su yi aiki wannan taro zai yi nazari bisa ga irin waɗannan bukatoci zai duba kundin tahiyar da waɗannan ƙungiyoyi sannan zai yi kwaskwarima da ta dace domin a bada hurumi ga dukkan waɗannan ƙungiyoyi da suke birni da ƙauye domin su bada gudunmuwa ingantacciya wajen tayar da ilimi so wannan taron ƙara ma juna ilimi gaskiya yana da muhimmanci don ya kunshi dukkan jami'ai da ƴan makaranta da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma'aikatan ne dake kula da ilimin mata da sauransu kamar yadda na yi bayani akwai matakai da yawa da muke aiki wajen tabbatar da cewa lallai ƴaƴa mata sun tayi makaranta ba su tayi makaranta su an rike su sun yi karatu ba an rike su kuma sun ƙara samun ci gaba daga primary sun kai secondary karama sun kai babba har kuma sun kai jami'a don haka wannan taron zai ƙara ba da foundation da gindin zama wannan dokar da muke so mu asasa da kuma ba da ƙarfin gwiwa ga dukkan al'umma domin su shigo gadan-gadan su ba da ƙarfin gwiwa da zai sa a samu ci gaban ilimi a jihar Sokoto
kazalika shugaban kwamitin kula da makarantu wato SBMC na jihar Sokoto Dr. Gambo Hassan ya bayyana irin rawar da kwamitin sa ke takawa don ci gaban ilimi ya ƴa mata.
To kwamitin SBMC akasarin shi na kowace makaranta yana karkashin hakiman garuruwan ne ko kuma waɗanda hakimai suka sanya kuma hakimai su ne uwayen ƙasa. Inda su ne uwayen ƙasa babu yadda za a ce ba su da mallaka ga iyalinsu wato mutanen garinsu don haka ana taimakawa ta SBMC a sanya yara makaranta matsalar da take faruwa ita ce ba ta shiga makaranta ba ta ci gaba da makarantar matsalar ita ce nan take faruwa wato amma a sa yara makaranta SBMC tana iya kokarinta na a sanya yara makaranta amma a ci gaba daga aji daya akai aji biyu akai aji uku har a ce an gama har a ci gaba da junior secondary school har a ce a ci gaba da senior secondary school shine matsala
to wani ko mataki ne ku kwamitin ɗinku ke daukawa na hana janye ƴaƴa mata a makaranta tare da barin su sai sun kammala karatu na matakin secondary
to a kin san wannan mataki ita SBMC ita kadai ba ta iya daukar shi dole sai an hada da jaha da kuma duk wanda suke za su tsoma hannunsu kan tallafa zuwa ga haka tunda akasari abin da yake kawo cire yaran daga makaranta a yi masu aure na daya akwai talauci na biyu akwai rashin security ga ita yarinyar misali ya zamanto an kare ta mutanen banza ba su yi taɗanta ba. Na uku nisancin da makaranta take da shi daga community ɗinta. To wannan abubuwa guda uku ana buƙata a ce an magance su. Kafin a ce misali a hana wannan al'amari ya wakana. In ka ce za ka bar ɗiyarka, kana da kuɗin barinta? In ka ce za ka bar ɗiyarka, kana da makaranta kusa da kai wanda za ka iya kula da ita? In ka ce za ka bar ɗiyarka, to kana da yanda za ka kare daga shararren mutane wanda suke da niyyar su yi maka fyaɗe. To wannan shi ne wanda ke dole sai hukuma ta sa hannu a kai. Alhamdulillahi shi gwamna na yanzu mai girma wazir Tambuwal yana da himma izuwa ga taimakawa izuwa ga haka. Misali ya matsa da makarantun ne kusa da al'umma. Sannan kuma akwai tallafi da ake badawa wanda ko shekarun jiya mun yi fira a Rima Radio an ji irin tallafin wanda ake ba ƴan mata maimakon su ce wani talauci ya hana su zuwa makaranta ana ba su 5,000 kwatali watan duwata uku
To
wannan muna ganin ta wannan hanyar kuma ana ba ta karkashin SVM su suke kai yaran nan kuma ake ba su SVM su suke kula da ba da kudin.
Su ma daliban da suka amfana da irin tallafin da Action A ke bayarwa don ci gaban ilimin yaya mata sun bayyana gamsuwar su akan irin rawar da Action A ke taka.
Sunana Rahina Yunusa Ajiboye from GDSS Arkilla Secondary School.
To da take wannan taron da an kai ayyashi musamman saboda ku ƴaƴa mata, to me yake kika fahimta akan wannan taron da kika ga an kai
dan a jawo hankalin ƴaƴa mata ga wannan taron da yana da muhimmanci sosai?
A jawo hankalin mata akan me?
Saboda ilimin ƴaƴa mata sun fahimtar da mu yadda program din yake tahiya, sannan kuma wannan abin da sun kai mana kuma in muka je makaranta sai mu fahimtar da sauran ɗalibanmu.
Sunana Hawa Ahmad Andare, sunan makarantar Gwamnati Secondary School Arkilla.
To da shike wannan taron da an kai an yi shi musamman saboda abun ƙasa ilimin yaya mata, yaya kun ka ji?
Gaskiya mun ji daɗi sosai saboda abubuwan da an ka haɗi ya zai amfani rayuwarmu gabaki ɗaya da kuma 'yan uwanmu.
To da shike yanzu in kika ƙara secondary school za ki ci gaba da wani karatu?
Ina so in ci gaba da karatu insha Allah.
Yanzu baki da masoyi wanda zai iya ki son yi auren ki?
Ina da.
To yanzu in ya ce bai son ki ci gaba da karatu ya zaki?
Yana so, tunda tun farko na haɗa mishi cewa ina so in ci gaba da karatu na.
Da amincewa uwayenki da sauran uwayenki shi ma sun amince ki je ki ci gaba da makaranta?
Insha Allah.
To wani kira zaki ma sauran 'yan uwanki ya ƴa mata?
Ina son su ci gaba da zuwa makaranta da Islamiyya da boko, kuma sannan su zanka mai da hankalinsu ga karatu sosai saboda ilimi yana da amfani sosai. Har dai mace in bata da ilimi babu yanda za a yi ta iya zaman aure ta iya tarbiyyantar da yaranta.
Maryam Abdu Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Masu haro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Hukumomin kasar China sun bayyana bacin ransu da wayar da aka ce an buga tsakanin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da kuma shugaban kasar Taiwan Tsai Ing-wen. An ce wannan wayar din ta karya fannoni da dama na manufar diplomasiya ta ita Amurka din bayan bata wasu mutanen China din ransu. Amma ko manyan kusoshin jam'iyyar Republican ta shi Trump din suna ta fitowa suna bayyana goyon bayan su gare shi. Daya daga cikinsu shi ne da majalisar dattawan Amurka Ted Cruz, wanda ya ce shi ya kwadace ga Trump yana magana da shugabar Taiwan din maimakon ya ganshi yana magana da shugabanni irin su na Cuba kamar Raul Castro ko kuma shugaban Hassan Rouhani na Iran. Sauran gigan 'yan jam'iyyar Republican da suka fito suna yaba wannan mataki na Trump din, sun haɗa da Senator Tom Cotton da majalisar dattawa daga jihar Arkansas da kuma Matt Salmon da majalisar wakilai daga Arizona. Komandojin mayakan 'yan tawayen Siriya da ke garin Aleppo kuma wanda aka share kamar shekaru hudu ana tafka yake a kansa, sun ce ba inda za su je ko da za su bar mutanen fararen hula su fita, su suna nan zaune abinsu. Komandan mayakan Zakariya Malahibji shi ne yake ba da wannan bayanin da ya ce ya tuntubi mayakan nashi kuma abinda suka gaya masa kenan na cewa ba inda za su je. Yana magana ne daga Turkiyya inda ake gana tsakaninsu da jami'an Rasha kan yadda za a yi da wannan al'amari. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana ta yaba mutanen Gambia da kuma musamman mutumin da aka zaba wato Adamu Barrow wanda ya lashe zaben demokuraɗiyya na farko da aka taɓa gudanarwa a wannan ƙasa din. Barrow da ya kada shugaba Yahaya Jammeh ne wanda ya share shekaru 22 cure na mulkin Gambia bayan zaben da aka gudanar a ranar Alhamishinan da ta gabata.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.